Sashen wasannin murya Amurka ne yake magana kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun ba ko da yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku salama cikin shirin namu na musamman wanda yau zai zo muku daga nan Ocean Murya Amurka da ke Benin Yamai. Shirin wanda cikin sa za a ji cewa a Najeriya kasar mako guda da ƴan fafutukar aware na Ambazonia daga kasar Kamaru suka kai hari a garin Manga da ke kan iyakar kasar Najeriya da Kamaru, wata tawaga ta musamman da ta kunshi kusoshin gwamnati da manyan sojoji da kuma 'yan jarida na jihar Taraba ta kai ziyarar gani da ido a ƙauyen da al'amarin ya faru. A jamhuriyar Nijar kuma shugaban hukumar da ke kula da wanzar da zaman lafiya a kasar, Janar Abutarka, ya bayyana rashin dacewar ɗaukar makaman kare kai da ke neman samun gindin zama a garuruwan da ke fama da matsalar tsaro. Idan mun sake komawa Najeriya, za a shawara da asusun lamani na duniya ya baiwa kasar game da kudaden tallafi na man fetur da ma na wutar lantarki. A dai bangare kuma, gwamnatin kasar ta Najeriya ta karyata labarin da ke cewa ta ƙara farashin mitocin wutar lantarki daga ranar 15 ga watan Nuwamba na wannan shekarar. Akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da kuma sharhin jaridun Nijar, amma fa sai ba an saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. 'Yan sandan jihar Wisconsin da ke tsakiya maso yammacin Amurka sun ce wani da ake zarge da afkawa taron faretin Christmas da mota da ya kashe mutum 5 kana ya jikata wasu 48 ya fuskanci rikici a cikin gidansa ne kafin faruwar lamarin. Shugaban 'yan sandan Wokesha Dan Thompson ya faɗa yayin wani taron manema labarai a jiya Litinin cewa babu wata shaidar da ke tabbatar da hadarin da ya faru a cikin karamin garin da ke yamma da Milwaukee yana da nasaba da ta'addanci. Ya ce 'yan sanda sun samu labarin cewa ya fada cikin rikici a gidansa ne jim kadan kafin wannan hadarin ya faru, amma kuma ya ce 'yan sandan ba su samu damar maida martani ga wanda ya kiran ba kafin wanda ake zargin ya bar wurin ya kuma afka da mota a cikin taron faretin. 'Yan sandan sun ce ana gudanar da faretin Christmas na shekara-shekara ne a cikin gari da yammacin ranar Lahadi a gugun yankin, lokacin da mutumin ya afka cikin taron da mota kira SUV a guje. A hali da ake jin kuma, aljiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya sake zabo Jerome Powell a karo na biyu domin naɗashi shugaban babban bankin ƙasar. Yana mai cewa Powell ya taka muhimmiyar rawa wurin taimakawa Amurka ta farfado daga kalubalen tattalin arziki mafi muni da annobar coronavirus ta haddasa. Zabo Powell mai shekaru 68 ya dire a babban mukami mai muhimmanci ga shirin tattalin arziki a duniya, ya kawo ƙarshen jita-jita da aka kwashi makonni ana yi a kasuwar kuɗi da ma fannin siyasar Washington. Wasu 'yan Democrat masu son sauyi a majalisar dokoki sun yi bakin kokarinsu domin Biden ya naɗa Lyle Brainard shugaban bankin, amma sai ya naɗa ta mataimakiyar shugaba. Shawarar Biden na naɗa Powell, ɗan Republican kuma tsohon babban mai zuba jari mai zaman kansa a mukamin na wa'adin shekaru hudu, abu ne da ba a saba gani ba wani shugaba ya sake zaben wani a babban mukami da shugaba na baya Donald Trump ya naɗa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasewar hanyar sadarwar yanar gizo da layukan wayoyin hannu da ta fara a ranar Asabar a ƙasar Burkina Faso ta ci gaba har zuwa jiya Litinin, lamarin da ya haddasa taɓarɓarewar sadarwa da ruɗani da kuma damuwa. Mutanen ƙasar sun ce hanyar sadarwar wayar hannu mai ƙarfin 3G da galibi ƙasashen Afirka ta yamma ke amfani da shi ya daina aiki. Sai dai matsalar ba ta shafi layukan tarho na wuri ɗaya da layukan wireless da na Wi-Fi, hanyoyin sadarwar da 'yan diflomasiyya a Wagadugu ke amfani da su. Sai dai babu wata sanarwa a hukumance da aka fitar akan abin da ya haddasa katsewar hanyar sadarwar, in ji wani jami'in diflomasiyya wanda ba a bashi damar magana da manema labarai ba. Ko da yake rufe hanyoyin sadarwar ya fara ne a wannan ranar da masu zanga-zanga suka tare hanya, yayin da wani ayarin sojojin Faransa ya yi yunkurin ratsawa a cikin garin Kaya. Ayarin ya haɗa da motoci 60 da sojoji 100 da suka taso daga Ivory Coast zuwa ƙasashen Mali da Niger, wanda aka tilasta musu komawa babban birnin ƙasar Wagadugu sakamakon zanga-zangar, a cewar wasu majiyoyin hukuma suna faɗa wa sashen Bambara na muryar Amurka. Amurka tana ɗaukar matakan auna wata ƙungiya mai alaƙa da ƙungiyar IS a Afghanistan, inda ta aza takunkumai akan wasu manyan jami'an ƙungiyar da kuma masu tallafawa ƙungiyoyin ta'addanci masu mayaƙan ƙasashen waje da kuɗi. A jiya Litinin, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ayyana shugabannin kungiyar IS Khorasan da suka hada da Sadaullah Gafari da Sultan Aziz Azam da kuma Maulawi Rajab, ƴan ta'adda na musamman a duniya. Ayyanawar ta buɗe hanyar da Washington za ta tare su da duk abokan hulɗarsu daga samun kuɗaɗensu ko kadarorinsu da suka bi ta hannun ma'aikatan kuɗi a Amurka. Sadaullah Gafari, da aka fi sani da Sadaullah ko Shabab al-Muhajir, shi ne ke jagorantar IS Khorasan tun cikin watan Mayu shekarar 2020, lokacin da sojojin gwamnatin Afghanistan suka kama shugaban da ya gaje shi. Wasu bayanan sirri da aka baiwa jami'an yaki da ayyukan ta'addanci a Majalisar Ɗinkin Duniya a farkon wannan shekara na nuni daga fari yana gudanar da wasu harkoki a wajen birnin Kabul, inda kungiyar ta kafa wani rukunin masu leƙen asiri. Bugu da ƙari, a jiya Litinin, ma'aikatar Bitar Malin Amurka ta ɗora takunkumi a kan Ismatullah Haluzai, inda ta kwatanta shi da babban mai tallafawa da kuɗi da kuma shirye-shirye ga kungiyar IS Khorasan ta Afghanistan, ko kuma ISIS-K a taƙaice. A ƙarshe, jami'ai da manazarta a ƙasashen yammacin duniya na ci gaba da samun rarrabuwar kawuna a kan muhimmancin tura sojoji da Rasha ta yi a kan iyakarta da Ukraine. A farko wannan shekara ne Rasha ta tura da ƙaru kusan 100,000, inda ta ce yunkurin na wucin gadi ne da kuma atisayin horaswa, amma yawancin sojojin sun saura a wurin. Kana an ƙara wasu manyan ƙungiyoyi kwanan nan, galibi ɓoye a cikin dare, a cewar jami'an ƙasashen yamma da na Ukraine. Hakan ya haifar da tashin hankali a Kyiv da manyan biranen yamma. General Krylo Budanov, babban jami'in hukumar leƙen asiri ta ma'aikatar tsaron Ukraine, ya ƙara dagula al'abura a ranar Lahadi a lokacin da ya shaidawa jaridar Military Times ta Amurka cewa yana zargin Kremlin da shirya wani gagarumin farmaki a farkon shekara mai zuwa, mai yiwuwa a ƙarshen watan Janairu. A cewar Budanov, mai yiwuwa ne harin ya hada da hare-hare ta sama da makama a tulare da kuma harba bama-bamai da tankokin yaki da kuma harin jiragen sama a gabashin Ukraine da kuma hare-haren wuce gona da iri a garuruwan Odessa da Mariupol na Ukraine. Budanov ya kara da cewa za a iya kai wani karamin kutse a makwabciya kasar Belarus.
Kuma da labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai fagen rahotanni. Zamu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya. Bayan wani hari da yake zargin ƴan awaren Ambazonia da kasar Kamaru suka kai a garin Manga da ke karamar hukumar Tunkum a jihar Taraba, da kuma yi sanadiyar mutuwar mutane biyar ciki har da sarkin garin, hakan ya sa shugaban rundunar sojoji da ma gwamnatin jihar Taraba tare da manema labarai suka kai ziyara gani da ido a ƙauyen da al'amarin ya faru. Wakilin muryar Amurka a jihar Taraba, Salisu Muhammad Garba, yana ɗaya daga cikin ƴan jaridar da suka kai wannan ziyarar. Ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Kasa da mako guda kenan, yan bafutukar aware na Ambazonia daga kasar Kamaru suka kawo hari a garin Manga, wanda ke zama iyaka tsakanin Najeriya da jamhuriyar Kamaru, a karamar hukumar Takum da ke jihar Taraban. Hakan ta sanya rundunar haɗin gwiwa na sojoji da kuma na immigration tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Taraba suka shirya tawaga a gargashin jagorancin HI Brigadier General Malbiankwa, wanda ke jagorantar rundunar sojoji na shida da ke jihar Taraban, da kuma haɗin gwiwar shugabar hukumar immigration na reshen jihar Taraban. Daya daga cikin yar garin wadda kuwa ta shaida mana yadda al'amarin ya auku, wato Kristi Danladi Manga, wadda ta ce
rana daya kawai muna zaune mun ji mutanen Kamaru suna gudu, sun zo mana nan, dole mu karbe su don yan uwanmu ne. So mun karbe su mun aje su a nan, wasu sun tafi Gban, wasu sun tafi Bariki, wasu kuma sun wuce har Takum, wasu sun je Allah. To mu kuma mun zauna ranar Litinin a Talata, muka ji kawai da sassafe aka karfe 7 sai an kawo mana hari kawai, ana ta harbi ba mu san ko suga ne sun shigo ba daga baya tukuna, muka zo muka jiwe Ambazonia ne, sun shigo nan sun ce ho na de muna come surrender, the person with the inside house, oh yeah, me come surrender, we no go kill again. Na so they talk
wannan harbe da aka yi, kamar mutane nawa aka kashe? Misali
za su kai kamar 20 don ban gan wani su ba.
Kamar gidaje nawa aka kona?
An kona palace na sarkin din ne kawai.
To shi ma Alhaji Zakariya, wanda ke zama sarkin Kashimbla, shi kuwa yayi nashi jawabin tare da kira da bada shawarwari hukuma.
Mu a nan ƙauyukan da zaran abu ya faru muka mika kukar take, ko dare ko rana yakan yi hukunci a kai. Zamanin Abacha ba zan mance ba, duk waɗannan garurukanmu daga nan Manga duk akwai sojoji. A nan harin Kamaru duk ƙauyukan da tare da mu nan duk suna da sojoji wannan mu kuma yanzu wurin na bude ne babu wani hukuma haka ɗan Amazonas suka shigo suka kashe mutanen garin yanzu haka ba garin sun gudu
to ko menene ma bangaren gwamnati za su ce akan wannan batu honorable dan Juma Adamu wanda ke zama commissioner yada labarai na jihar Taraba yace
jama'a ma sun fada da kansu cewa suna ma gwamnati tarayya da na state godiya saboda abin nan da ya faru dama tuntuni ma akwai mutanen immigration suna nan su suka kare su ma tukuna da jin wannan abin kuma sai gwamnati ta turo sojoji yanzu suna ta munna sun ji dadi sosai
honorable wannan iyaka da ake ta zargin cewar dan fafutukan aware na kasar Kamaru wato Ambazonia sai wannan harin kun yi bincike kun gane
sun fada da bakin su sun fada sun ce sauran kauyukan da ke nan kamar Ukpa da wayansu kauyuka da nan din Manga yare daya ne
wannan tawaga dai ta hada da yan jaridun ciki da wajen kasar nan da kuma masu madafin iko tawagan an shirya shi ne domin bin diddigi dan a samu tabbacin yadda lamarin ya auku Salisu Muhammad Garba muryar Amerika daga Jalingo a Nigeria
to har yanzu dai muna kan batun da ya shafi tsaro amma wannan karon a jamhuriyar Nijar inda shugaban hukumar da ke kula da wanzar da zaman lafiya a kasar General Butarka ya samu ganawa da tsofaffin yan tawayen yankin Agadesu dake arewacin kasar ganawar dai ta mai da hankali ne kan gudunmuwar da tsofaffin yan tawayen suka bayar wajen samun zaman lafiya a yankin su tare da neman gudunmuwar su wajen ciwo kan matsalar tsaro da ake fama da ita a wasu yankunan Nijar al'amarin da ya kai ga wasu matasa na yankunan da ke fama da wannan matsala ta tsaro dokar makaman kare garuruwan su daga hare-haren yan ta'adda ko yan bindiga to sai dai a cewar janar Abutarka wannan matakin na matasan na tattare da hadari sosai
ba mu yi tsammani ba mutane warin hula suna yi yaki da wanga yan ta'adda don kun ga wanga yan ta'adda soji suke kai mahari kuma su kashe su to in muka ce talakawa su dauki bindiga wato kamar mun so a je a kashe su kenan
to za mu sake komawa tarayya ta Najeriya inda asusun bada lamuni na duniya IMF ya nemi da kasar ta Najeriya da ta cire tallafin mai da na wutar lantarki domin karkata kudaden a wasu bangarori na cigaban kasa akan haka ne wakilin muryar Amurka Abuja Hassan Maina Kaina ya tambayi masanin tattalin arziki Abubakar Ali ko wace huska suke kallon wannan shawara ta IMF
lokaci ya zo da yake gwamnatin ko tana so ko ba ta so za ta cire wannan tallafin nan saboda ba ma kudin da za a ce ma za a yi tallafin ko da suna so su yi ba za a yi ba kusan yanzu mai da ake abin da ake sayarwa shi ake amfani da wannan kudin ake shigo da mai yau shekarun baya daidadewa masanin tattalin arziki da mutane suke cewa a cire wannan tallafin nan domin yawanci ci banda cin hanci da rashawa da tsagoran sata ba abin da ake in da ka tuna sarkin Kano Murabus lawyer yana gwamna na bankin tarayya ya tashi a Lagos gaban kowa ya ce irin main da ake cigowa da shi akan invoice wani tashin jirgi ne ma zai dau wannan main lokaci ya zo da yake ba za ta yi ba gwamnatin da kanta ba yadda za ta yi ko da sun rage wannan almabazarancin da ake zargi ana yi da kashe-kashen kudaden da ake yi na wasu hanyoyin da ya kamata a tottoce ko da an yi zancen man nan dole ya zama a cire wannan tallafin nan shi mai ya faru ne zancen wutar lantarkin nan kamfanonukan nan da suka sayi wannan hanyar wutar lantarki kaga a lokacin inda an yi yadda aka yi wato masu sadarwa da an sai da su gaba daya da yanzu ba za mu shiga cikin wannan matsalan ba to amma a lokacin ma da aka cafanar da shi a tsakanin su a lokacin wannan shugabannin da abokan su da yan baran da su suka cafanar da wannan kamfanin nan na huta a tsakanin su tunda an sai da wasu bangarorin nan ina ruwan gwamnati da tallafa wannan bangarorin nan kuma
to har yanzu dai muna tare da Najeriya inda gwamnatin kasar ta karyata labarin cewa ta kara farashin mitocin wutar lantarki daga ranar 15 ga watan Nuwamba na bana mai baiwa shugaban kasa shawara a manyan ayyukan kasar Ahmed Rufai Zakari shine bayyana haka a wata hira ta musamman da suka yi da wakiliyar sashen wasan muryar Amurka Abuja Madina Dauda ga kuma yadda hira ta su ta kasance
duk abin da muke kokarin yi shine a ƙara yawan wuta dan wuta an ta ƙara yawa abin da ake biya sai ya ragu. In ta yi kaɗan ne kuɗin sai ya yi tsada. To ƙoƙarin da gwamnati take yi shi ne a ci gaba da sa ayyuka. Akwai wani babban aiki da shugaban ƙasa da shugaban ƙasan Germany Angela Merkel suka sa hannu kai, wani babban kamfani Siemens muna aiki da su. Sabon minista da ya shigo na wuta, Injiniya Abubakar Aliyu, yana ta ƙoƙarin sa wannan aikin ya tafi da sauri. Akwai kuma ayyukan da muke yi da TCN, wato Transmission Company of Nigeria, wanda suke da aikin gina layin da wayoyin da suke ɗaukan wuta daga inda ake samun ta kai ta inda mutane suke buƙatar amfani da ita. Muna ta ayyuka, amma akwai wani abu da an ce za a yi wannan duba ko kuɗin wutan ba zalunci duk wata shida, sai kowa hankalinsa ya tashi su ce ƙari. Ai, ana ma ragi.
To kenan, duk bayanan da muke samu cewa watan 12 din nan da zai kama makon farko za a yi ɗan ƙari a kuɗin wuta, ba gaskiya ba ne
kenan? Yanayin yadda ake bayaninsa ne sai ya ruɗa mutane. Na ɗaya, duk wata shida sai an duba ta, don ba a so cikin dokar a zalunci wani, ko su 'yan kasuwan su ci da yawa, ko kuma jama'a a caje su da yawa. Kuma yanayin abubuwan da muke gani da rage kuɗin gas da muka yi da ƙarin wuta da ake so a samu, tunaninmu kuɗin wuta zai ci gaba da sauka ba ƙaruwa ba.
To mu koma batun mita da dama can kuka ce za a rarraba su kyauta. Sai kuma kwatsam muka ji cewa yanzu ma za a sai da mitocin da wanda yake da fuska ɗaya da mai fuska uku, wato wanda ake ce ma Turanci one face da three face. An ce ƙara kuɗin su ma za a yi daga 40,000 da wani abu zuwa 50,000 da wani abu, har ma akwai wanda za a saya 100,000. To wannan zai shafi mutane da ke sayan mita su sa a gidajensu?
Mun fito, gwamnati ta fito, President Buhari, ministan wuta, ministan power, kowa an fito an ce wannan mitocin mun san shi ne abu ɗaya da za mu iya yi ma al'umma su samu kwanciyar hankali da wannan harkar wuta. To abinda ya faru, akwai NERC, Nigerian Electricity Regulatory Commission, su ne suke ba da dokokin ma gabaki ɗaya da za a bi da harkar wuta, ita take bi da tsarin wuta gabaki ɗaya.
To kada fa shafa, muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke Birnin Yamai. Yanzu kuma lokaci ne da Muhammadu Ibrahim Kwari zai gabatar da shirin 'yan ƙasa da hukuma.
'Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba mi ke kafa a ci daɗi ba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Duk malamin da aka ɗauke shi aiki ya ce da ya zo na ya aiki gara shi a bar aikin gwamnati. To mu kuma mu da muke karkara har ga Allah muna shan wahala.
Gere-gere makaranta babu malamai, yanzu misali kamar makarantar da ka gana bai wuce malamai uku hudu ba.
Asa dauko maka mutumin yola in ya zo na shi a kinafas a shi ba zai iya zanna nan ba, kaga masala wurin da muke samu a wannan kenan.
Ayyukan kai ba da muka san aikin ka da malanta, zaka aiki a birni saka a kauye.
Masu ware, wasu daga cikin al'ummomin ƙauyuka da garuruwa na yankin karamar hukumar Fufure ta jihar Adamawa kenan suke kokawa game da ƙalubalen ginshiƙan ababen rayuwa musamman ilimi. A dakace mu. Madalla. Masu ware, uku daga cikin jerin bukatu ko kuma ƙudurorin muradin ci gaba mai ɗorewa guda 17 da ƙasashen duniya suka rattaba wa hannu a shekara ta 2015 ciki har da Najeriya, na magana ne akan wasu batutuwa masu matukar mahimmanci ga rayuwar bil'adama. Waɗannan burika waɗanda suka hada da mai lamba ta uku da mai lamba ta hudu da kuma mai lamba ta shida su ne ke magana akan kiwon lafiya mai inganci ga bil'adama da ilimi mai nagarta da kuma ruwa mai tsafta. Yayin da ƙuduri na uku ke nana ta cewa tilan zai gwamnatoci a dukkanin matakai su tabbatar da ingantaccen tsarin kiwon lafiyar al'ummar su, shi kuwa ƙuduri mai lamba ta hudu na jaddada cewa wajibi ne ga hukumomi da gwamnatocin ƙasashen duniya da sauran masu ruwa da tsaki su tabbatar da cewa 'yan ƙasa sun sami ilimin da ya kamata a dukkanin matakai. Kana ƙuduri na shida na bayyana wajibcin samar da ruwa mai tsafta ne ga 'yan ƙasa. sai dai wasu al'ummomi da ke karamar hukuma mafi yawan jama'a a jihar Adamawan Najeriya wanda kuma take makwabtaka da jamhuriyar Kamaru na kokawa akan rashin tsarin ilimi mai kyau da ma sauran ababen more rayuwa.
Sunana Muhammad Salihu Jacingo, kaice dai matsalan da muke fuskanta wa ilimi na primary school har yanzu gaskiya muna da matsalan kuma har ga Allah ba malamai. Duk malamin da aka dauke shi aiki a ce yazo ne yayi aiki, yace da yazo ne yayi aiki gare shi ya bar aikin gwamnati. To mun kuma mu da muke karkara har ga Allah muna shan wahala. Muna roƙon gwamnati ta sa mana ido ta taimaka mana abun da shafi makaranta. Don ko duk inda kaje duk wanda kaje a kasan nan wane ne da primary ya soma kuma da kauyen din ne aka soma. Da kauye da birni duka ɗaya ne. Malami zai bar birni ya zo kauye ya zauna Takanas ya yi aikinsa in lokacin bukatar zai tashi ya tafi cikin gari. Amma yanzu ya zama to malamin primary cikin kashi 197 duka gabaki daya a birni ne, uku ne kawai a kauye.
Yanzu makarantar nan naku kamar malamai nawa ne a wannan makaranta?
Yanzu a nan makarantar mu malamai uku ne kawai kacal a jili wanda suke zuwa suke karantarwa. Kuma muna da masaniya a cikin gari wani primary school kamar Aliyu Mustafa na Yola suna da malamai 110. Sannan a ce wai mu kauye primary school nan jili a ce wai malamai uku kacal.
Kamar dalibai nawa ne kake gani a wannan makarantar?
A takaice dai ba mu kasa dalibai sama da 300 ba a makarantar nan wanda suke karatu daga primary 1 zuwa 1-6 ba su kasa 300 ba. Malamai uku kacal su din ma ba koyaushe ba.
Sunana Sa'idu Hamadjun Bajili. Magana ilimi akwai koma baya ga wuraren mun nan. Kuma dalili a nan shi ne gere-geren makaranta babu malamai. Yanzu misali kamar makarantar da ka gana bai wuce malamai uku hudu ba. Kuma damuwan da muke samu ga wannan malami yana nan yana karantarwa nan yana Yola, wani kwana biyu uku baka ga malami a nan ba. Mu yi ta koke batun malamai nan kwana nan ne ma na ji kamar ko an karo malamai biyu. Mu dai kukan mu ga gwamnatin nan su taimake mu yadda yara za su yi karatu. Kuma malami ya zo ne ya kamata ya zauna inda yake aiki, wani ba dan nan ba, wani a wani wuri yake a gidansa yake zama. Ya zo sai karfe 10 ya yi yara zo su haɗu nan su yi wasa su koma gida ka kore su ba malami. To kaga bai yi ba. To gaskiya mu talaka kam kukan mu gwamnati taimake mu da malamai. Kaga naka koma baya famu lokacin annan na makaranta 1974 mun muka bude nan a lokacin malamai duk suna nan primary na amma ka same ka ma secondary. To lokacin ka san akwai dan gwamna dan wane ne duk a primary ne. To kaga yanzu kuma abubuwan akwai private school da sauransu.
To nan gaba a cikin shirin zamu ji abinda daya daga cikin digatan yankin karamar hukumar ta Fufure da ma dan majalisa mai wakiltar yankin a majalisar dokoki ta jihar Adamawan ke faɗi. A dakace mu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara.
Masare Alhaji Hassan Ai Bello shine dagaci ko a ce mai jimillar mayo kosuwa guda cikin kauyuka da garuruwa masu fama da kalubalen makoman rayuwa a karamar hukumar ta Fufure a jihar Adamawa.
Sunana Hassan Ai Bello mai jimillar kosuwa kalubalen ya wurare mun nan kalubalen da yawa ne kawai ba daya ba ko duba ma. Na daya muna da rashin ruwa, makarantar mu ba kyau, asibiti ba kyau, hanyar garin ma ba kyau. Kuma a makaranta kamar a makaranta malamai masu karantarwa malami daya kawai muke da shi hidimarsa kawai. Mutanen gari ne suka haɗa karfinsu suka nemi volunteer teachers guda uku suna taimaka ma headmaster. Babatun asibiti namu ya rushe kuma kaga a kauyuka cututtuka daban-daban ga cholera ga malaria ma ba wurin da za a yi abin nan. Kamar yanzu ka duba daga Lugbere Dali sai ba duka anan suke zuwa kuma ba wurin da za a kula da abin nan. Tikitan mu din ma guda ɗaya ne kuma ko yaushe su ma suna assignment ba yini sai ya kira su nan gobe an tafi Fufure. In baya nan da waɗansu abubuwa kam sai an ɗauka an tafi da shi ko a Yadin ko a Yola. Kaga wayannan duka batun ruwan sha kuma kaga kalubale babban ruwa ba kamar in mun kai watan ɗaya zuwa biyu har zuwa uku. Akwai wani garin da ka wuce can ana kiran shi Lugbo a wuri ne zamu nemi ma suna sai a biya jarka ɗaya wallahi naira 100 muke saya. Wannan ma in mun sa ne a wani lokaci in mun kai irin watan uku jarka ɗaya ana saya 200 duka wayannan wayannan kaga kalubale. Kuma kaga gwamnati din in an zo lokacin zabe muna fita mu ba su koyo amma in an riga yin zaben nan daga baya baya sai ya zo ba mu ba a yi mana komai
to mai jimila duba da cewa wannan matsala naku matsala ce gagaruma
haka
kun kai tsawon shekara nawa kuna cikin wannan matsala
ya fi shekaru 40 ma duka muna wannan abu nan kamar makaranta na 1976 aka yi shi
sai dai honorable Abdullahi Umar Yapak wakilin mazabar Berry wani yanki na karamar hukuma ta fufure a majalisar dokokin jihar Adamawa na cewa
to ni abun da sa na sai aka zabe ni na farko duk gidi ne aka samu a fannin gwamnati kaga akwai abun da ni dan majalisa zai iya yi kuke koke mutanen mu kamar na gera ajujuwa kamar daukan ma'aikata malaman da za su aiki a wurin shi na dauka na kai ma gwamnati aikin dan majalisa lubi ne zaka je ka roka an zabe ka na kana representing mutane na ka je ka roka na gwamnati kai baka isa ta ce ba kai bai mu yin doka ne akwai malaman da ta aka dauka aka zo aka dakatar da su insha Allah zamu roki successfully a maida su don duk da ka gina makaranta duk da yaro zai je makaranta in ba malami ba makaranta in ba manta ba dokan da ya kara ma malamai shekaru aiki ne na proposition shi majalisa malami inda shekara 30 ne ya aiki zai ritaya amma na kara musu shekara 5 idan sai yana cikin dokokin da ni na sponsor duk malamin da aka tura shi a kauye a kusacin percentage da aka mata ba shi fesis da shi sa don shi ba da ne yake ba to in malami na farko an kara maka shekaru na biyu akwai addition allowance da aka yi maka ya kamata kai kuma ka ji sauran Allah ka zanna don duk abin da ka yi rayuwa da ganin ka kai ka yarda za ka yi aikin nan ko a ina ka tura ka kasan ba yau in kai malami ka san aikin ka da malanta za ka yi aiki a birni za ka yi a kauye.
Honorable Umar Yapok kenan wakilin yankin karamar hukumar fufure a majalisar dokokin jihar Adamawa kuma shi ne cikamakin shirin 'yan kasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Salisu Garba Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
duka da an so shi ya inganta
to madalla yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma dauke da sharhin jaridun Nishara.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Levanaman wacce ta ruwaito cewa kungiyoyin kwadago sun buƙaci ƙasar Faransa da ƙawayenta su fice daga jamhuriyar Niger saboda zargin su da hannu a taɓarɓarewar sha'anin tsaro a ƙasar inda 'yan ta'adda ke ci gaba da karkashe bayan Allah a jihohin Tilaberi da Tawa. Jaridar ta ce a sanarwar haɗin gwiwar da suka fitar waɗannan ƙungiyoyi mambobin ƙawancen ETN waɗanda suka haɗa da CJSL da CNT da USTN da USPT sun ce sam ba su gamsu ba da gudunmuwar da rundunonin ƙasashen waje ke ikirarin suna bayarwa a wannan yaƙi ba, lamarin da ke gaskanta shakkun da 'yan Nijar ke da shi dangane da ainihin dalilan girke dakarun Faransa ba a kan ƙa'ida ba a wannan ƙasa. Jaridar Le Sahel na cewa hukumomin Nijar sun bayyana shirin kaddamar da ayyukan noman rani da nufin cike giɓin cimakar da ake fuskanta sakamakon farin da aka yi fama da shi a damanar da ta gabata. Biliyan 50 na kudaden sefa ne gwamnatin ta Nijar ta ce za ta kashe domin sayan irin shifka da takin zamani da magungunan kwari waɗanda za a yi amfani da su a gonakin da faɗinsu ya haura eka 16,000 waɗanda aka yi amanar cewa za su taimaka wajen tunkarar ƙarancin abincin da ya samo asali daga gardamar damana. Jaridar ta ce ministan bunƙasa ayyukan noma Alan Beji Abba Isa da ke yi wa majalisar dokokin ƙasa bayani akan wannan batu ya ce mutane sama da miliyan 4.5 ne za su amfana da shirin yayin da a ɗaya gefe gwamnatin ta ware miliyar 11 na sefa domin tafiyar da wani shirin agajin gaugawa na daban daga watan Nuwamban da muke ciki zuwa Maris ɗin da ke tafe. Jaridar Ayr Info ta ce wani ba'amurke ya rasu cikin wani yanayin da har yanzu ba a tantance ainihin dalilan mutuwarsa ba. Brian Nowak ɗan kimanin shekaru 40 da haihuwa ya shafe shekaru sama da 10 a unguwar Gudel ta birnin Yamai inda yake taimakawa jama'a a fannin noma da ilimi da fannin lafiya. Yana ta ce ɗan asalin New Jersey Brian ya koyi ɗaya daga cikin harsunan Nijar wanda hakan ke bashi damar taimakawa dalibai Amurkawa samun sauƙin cuɗanya da jama'ar Niger, musamman waɗanda suka fito daga jami'ar Boston. Yadda ta ce a makon jiya ne aka tarar da gawarsa kwance cikin ɗakinsa, amma kuma a wani ƙurmus, sai dai da alama ba a ɗauki komai nasa ba, lamarin da ke janyo ayar tambaya game da yadda abin ya faru. Kashe shi aka yi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen wasu na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku kasance lafiya daga nan.